jama'a assalamu alaikum sojoji da yan sanda da dukkan jami'an tsaro kan su daukar da rayukansu domin kare kasa da tabbatar da al'umma ta kasance cikin lumana da zaman lafiya sai dai wasu lokuta jami'an tsaro kan fuskanci matsaloli wajen gudanar da ayyukansu da tsada da rashin isassun kayan aiki zuwa rashin biyan su haƙƙin su kan lokaci ko kuma yadda ya kamata amma duk da haka dukkan cijiya su cigaba da gudanar da ayyukansu iya ƙwarewarsu a yau Filin ciki da gaskiya zai fara duba batun halin da iyalan wani jami'in ɗan sanda suka shiga sakamakon kashe shi da aka yi a bakin aiki. Filin ciki da gaskiya zanta da Malama Hauwa Musa Muhammad wacce ɗan Boko Haram suka kashe mijinta a hari a kan ofishin ɗan sanda a garin Fatasku a jihar Yobe a shekarar 2012. Mai gidan Hauwa wato DPO Musa Muhammad jami'in ɗan sanda ne na yanki a Fatasku wanda ya rasa ransa yana bakin aiki sakamakon hari na ɗan Boko Haram. Hauwa Muhammad ta ba da labarin tun farko an ba ta kafin alƙalami naira 400 inda ta samu aka yi jana'izar marigayen bayan shekaru shida har yanzu Hauwa ta ce sun kasa samun haƙƙin marigayen daga rundunar 'yan sandan da hakan ke jefa ta da yara cikin mawuyacin rayuwa
gidana dai Boko Haram ne suka kace ten sai to da suke attacking wani station na da Fatisku sai suke attacking aka kace shi ne da safi aka mana waya aka ce ga shi da shi to from there sai aka ce lokacin aka zanna jama'a su ana su jana'iza su menene aka suka yi attacking garin so wata kuma tana da masu sai suka ce bari a kai cops din da masu a jana'iza a can so sai muka tafi wai Kaduna amin muka tafi Kaduna akai jana'iza tun da mahaifiyarsa kan a can to daga nan
shi ina fuska shi dan sanda ne kenan
eh shi dan sanda ne shi wala Fatisku eh Fatisku police division shi ne kuma ran shi chief sendan of police ne eh CSP so daga nan shi kenan aka gama bariya sai muka dawo after 7 days muka dawo Maiduguri Maiduguri ne ke da zama ni ba a Fatisku ba mu muna Maiduguri shi kan je ya dawo to daga nan shi kenan bayan sai aka ce mu fara processing abubuwa na benefit na shi amma a 2013 June and ko between June and July dai suka kira ni zo nan Yobe State a cikin da masu ran kai to da na je sai suka bani
a dawo a Yobe State a wani wuri kenan
ah police headquarters sai suka bani check na 400,000 so ni dai ban tambaya ko nan dai ba muka karba muka da mun je da yara babba da suka ce je da shi sai na je na karba na da
ni shekara su ne ba
yanzu yana neman 17 eh yana neman sai yana 63 yanzu to daga nan muka dawo sai suka ce na je police headquarters ne duk gidan daga wurin ya kai shi Yobe State din sai suka ce suka gaya min duk abubuwan da za a yi in je trust fund insurance na je suka bani papers na ciccika gaba daya to na cika su ce na ce yau sai jab da suka sha sai dai rinka contactin nasu ko ta waya ko rinka zuwa to na kan je in dawo in yi waya su ce har yanzu haka dai har na zo na haƙura tunda ba wani abin kirki kawai sai na haƙura ne ma
amma daga lokacin da ƴan Boko Haram suka halaka mai gidanki a Fatisku lokacin da yake aikin ɗan sanda har zuwa lokacin da kuka je transfer aka ba ku wannan farko ka cika su hukumin ƴan sanda na Najeriya ko na Yobe din misali bayan wannan sun tuntube ku
sun tuntube mu ba su dai da aka gama bariya shi kenan muka rabu da su ko irin a zo ɗayan gaisuwa ko a rubuta condolence letter a ce a muna muku ta'aziya babu shi dai ya mutu shi kenan a bakin aiki ya mutu kenan ba wani condolence letter a ce a ga shi muna muku ta'aziya a turo musamman da yake da ce ga shi duk babu kenan ya mutu kenan an ba
shi yayi kaman shekara nawa ne yana aikin dan sanda
ya suma tun 1996
shekara ta 1996 kuna 1986 1986 ko 1996
1996 suma aiki
a shi ya daɗe yana aiki kuma daga lokacin da haka ɗin ya faru misali kafin rasuwansa ya taɓa harkashen wani abu zai faru kamar haka tunda a lokacin a yana aiki a Yobe ne kuma kin san lokacin ɗan Boko Haram suna tsananta kai harhare da sauransu bai tauta naka zai faru da shi ba
a'a bai taba ba shi dai lokacin da shi kuma muna Maiduguri akan yi attack na Maiduguri ma sosai fiye da nan can suka so ma can dai lokacin muka ji tsoro ce kar ya zo Maiduguri din dai da yanda yake kuma an san ya taba ruwan Osika ya zama very popular garin ko ina an san shi hakan hana shi ma zuwa sai ya zanna dan irin wannan abin kai ya rantsa da shi to haka dai sai ya ai ko ina akwai mutuwa sai kwana mutun ya gane zai mutu to last ma ya zo ranar Laraba wurin to wallahi da daddare kenan sai aka kashe shi wayewan garin da shi
a kuno ne mata sa
ni dai ce
yana da yara
eh ina da yara hudu uku maza karaman mace ce shekara ta 8 yanzu ina neman 17 karama shi tana da 8
to daga lokacin da wannan abu ya faru zuwa yanzu duk da cewa shi ya rufe ne a bakin aiki kuma gashi ya bar ku da yara da sauransu a kan nan ya rayuwa yake bayan rufe mai gida
rayuwa is not easy dan aka saba rayuwa kai kadai ma kuma komai ana arziki nauyin koman ka duk ma ina aiki Allah ya sa ina aiki to shine abin da inda ma Allah ya rufe asiri kenan ina aiki na daidai wargwado ina biya mana bukata yara ma suna zuwa makaranta alhamdulillah
to yanzu misali idan a ce hukumomin da alhakin yara ta yi a wayar su dangane da haƙƙin mai gida da yake kansu misali suna jin mu wani kira zake gare su
ina kira su taimaka irin wannan abu mutum ya mutu a bakin aiki ai ya bar iyali a baya kuma ga yara ya kamata su irin wannan a gaggauta a biya haƙƙinsu yanzu da ba na aiki wani hali zan shiga kenan kaga shine yakan sa wasu mata ma su fada wani hali yau da gobe yaran ma su fito wani hali makarantar su ma ya zama dai ga yanda ya rige koma baya to ina roƙon su ga Allah mutum da ya mutu a bakin aiki ayi kokari a biya haƙƙinsu dan iyalan su ci gaba da rayuwa sannan kuma zai sama wani ma ba zai shaki sha'awan police ba
yanzu misali abin da ya faru gare ku a mai gidanki babban dan sanda ne kuma ya rasa bakin aiki sannan kuma ga hukumar yan sanda kaman bata nuna damuwa yadda ya kamata akan abin da ya faru ba idan aka ce ki asase matsayin yan sandan Najeriya hukumar yan sanda misali wani irin kallo kike hukumar yan sanda ta Najeriya
ni wallahi wannan maganin su da daraja yanzu dan in naga dan sanda ma hanya kawai da izin insha Allah sarki sai ina tausaya musu man shi to abin da ya same mai gida na haka in ya same ɗaya daga cikin su haka iyalan su za su wahala ga gaskiya
to kuma misali tunda shi mai gidanki ya bar yara misali a cikin yaran ku sai wani ya ce zai shiga aikin dan sanda misali zaki ba da goyon baya
ko ya ce zai shiga nace son dan ɗana babban yana da yace mama ni fa aikin irin aikin baba zan yi zan zama police nace a'a police nace uban ka ma kashe shi aka yi ina tsoron ma kada a kashe shi din shi ma irin na uban ya shiga aikin
a lokacin da muka zanta da Hauwa Muhammad tsohon babban sintin ɗan sandan Najeriya Ibrahim Idris bai ritaya ba don haka mai taimaka masa kan labaru Bala Ibrahim ya yi bayanin matakan da runduna suke ɗauka irin wannan yini kuma idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo ku hirar da muka yi da tsohon muƙaddashin sitetin jiran na ɗan sandan Najeriya yanzu Amadu Nasir Almeli Taya ni sarki da Hashim Kumar ko cewa muka san shi lafiya.